Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Ma'aikatan lafiya ta jihar Kano ta ce kowa ya kwantar da hankalinsa domin kuwa ta shawo kan matsalar nan ta gano wata gawa a asibiti a nan Kano da ake zargin tana dauke da cutar nan ta zazzabin lasa. So kuwa al'ummar gadon kaya sun yi tutsu bayan da sanyin safiyar yau wasu mutane suka bayyana dauke da wasu muƙamuƙan al'amudai suka fara rushe kofar ta gadon kaya. Inda al'ummar garin suka ce ba za su yadda a rushe wannan kofa mai tarihi na kusan shekaru 300 ba. Za mu ji yadda ita ma kotu mai lamba 72 ta ginda wasu tsauraran bayanai kafin bayar da belin wani matashin mawaki da ya rera waƙar nan ta awanke gara. Za mu kawo muku wani bincike da ya gano cewar kaso 5/20 na ɗaliban jihar Kano suna zuwa makaranta ne domin cin tatsotse ba domin yin karatu ba. Kaɗan kenan daga cikin kunshin Inda Ranka na wannan lokaci sai a gyara zama domin jin gundarin shirin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da wani labari na wani mara lafiya da ya kwanta a asibitin sojoji da ke kusa da filin jirgin sama na Malam Aminu Kano. Tun a ranar 2 ga wannan wata da muke ciki ne aka kai wani mutum wannan asibiti bayan samun kulawar likitoci kuma jin kadan yace gagarin kunan. Ko da yake dai likitocin asibitin sun bayyana cewar kafin wannan mutum ya mutu an fara gano wasu alamu da ke nuna cewar yana dauke da wannan mummunan zazzabi na lasa. Lamarin da ya sanya su gaggauta sanarwa da gwamnatin jihar Kano. Ita kuma nan take ta kawo dauki domin kuwa ta ga wasu sai da aka killace sannan kuma duk mutanen da ya zamanto sun yi kai kawo a lokacin da wannan mutum ke kwance a wannan asibiti da magida an yi kokarin killace su don gudun da ya samu barkewar wannan cuta. Dr. Bashir Lawal Muhammad babban likita ne a nan Kano da suke kula da wannan sashi na ba da agajin gaggawa kan barkewar wannan cuta ya yi ƙarin haske kan yadda wannan al'amari ya faru.
Bayan an kai shi an samu ɗaukar jininsa saboda a je a yi gwaji, amma bayan kwana 2 da kai shi nan asibitin ya rasu. Amma mun riga mun ji abin da ya dace na ganin cewar an yi ƙoƙarin ba shi kulawa amma rai halinsa. To bayan sakamakon ya fito ne sakamakon ya nuna cewa yana da cutar lasa, amma kuma mun riga dama mun bibi duk waɗanda suke da alaƙa da shi kamar yadda muke bibiyar duk sauran waɗanda suke da alaƙa da waɗanda suka kamu da cutar lasa.
Har ila yau Dr. Bashir Lawal Muhammad ya ce zuwa yanzu tuni suka sallama mutane aƙalla 380 waɗanda aka killace su bisa zargin sun yi kai kawo a inda wannan cuta ta faru tun bayan samun faruwar barkewar ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ya kuma ce gwamnati fa ta gabatar da ƙararan shirye-shirye danganin ta ba da agajin gaggawa da zarar an ji ɓullar wannan cuta. Ya kuma ce gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta wajen murƙushe wannan cuta a faɗin jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. To wannan kenan. To daga batun wannan cuta kuma sai wani bincike da ya gano cewar wai ashe kaso 5/20 na ɗaliban da ke halartar makarantar firamare suna halarta ne domin cin tatsotse, wato dai shinkafar nan da ake dafawa ko kuma ƙwallon da maƙulashe da ake bawa yaran a matsayin ɗan abinci domin dai ƙara musu ƙaimi don yin karatu. Ko da yake dai binciken ya bayyana cewar wataƙila hakan na da nasaba da talauci ko kuma rashi da iyayen yaran suke ciki ko kuma kuɗi. Har ma binciken ya gano cewar duk lokacin da aka jera kwana 2 ba a abinci ba, to nan ake gane cewar wasun su dan abincin suke zuwa domin ko za a ga kafa ta ɗauki. Wakilin mu Aminu Abdu Baka noma yana da cikakken jawabi.
Wasu matan da ke dafa abincin ɗaliban firamare sun ce matukar aka yi kwanaki kamar 3-4 ba dafa abincin ba saboda rashin zuwan kuɗi kan lokaci, sai ga ɗaliban sun shiga damuwa matuƙa.
Ana kai taliya, kaga yanzu yara inda suke son su ci taliyan nan wallahi suna murna da ita. Lokacin da za a yi makaronin nan suna murna da ita. Duk satin da aka ce maka ba a samu an yi abinci ba idan suka zo Litinin, to wallahi da kyar zaka ga talata rabin su sun zo.
Wasu iyayen ba su da karfin abincin da za su ba ma yaro su 3 a rana. Yaro wani ba zai karya ba zai tafi makaranta idan an fito break ana ba su wannan abinci. Wata uwar za ta ci yaron ta yayi kokari ya tafi makaranta saboda ya samu abin da zai sa a baki.
Shimanu ba ya ce yakan ji dadin irin yadda ake bawa ƴaƴan nasu abincin da ake dafawa a makarantun ko da yake ya ce abincin dai ba ya boba fallasa
maimakon a dinga ba yau da gobe babu kamata ya ce kullun a dinga bayarwa magana ta gaskiya dai abincin ba ya bo ba fallasa
har ila yau filin inda ranka ya zanta dalban dan jin ko shin ba su abincin yana sanya su zuwa makaranta akan kare da kuma zuwa kowane lokaci
ana yi mana amma dai idan ba su kawo mutane suna jin haushi har dai ba kawo ba
ana ba amma ba kullum ba duka za a ba su lemo da biskit din saboda wata ran muna jin yunwa
haka yasa filin da ranka ya tuntubi jami'an hulɗar jama'a na hukumar ilimin firamare ta jihar Kano wanda ya ce shugaban hukumar baya nan amma da zarar ya dawo zai tuntube mu domin jin matsayin wannan bincike
to a gaida ba Kano ma amma dai za mu ci gaba da faɗaɗa wannan bincike domin dai gano gaskiya al'amari to daga batun ɗaliban firamare kuma sai kofar gadan ƙaya inda da safiyar yau ne Al'umar gadan ƙaya suka hau kan kujerar naki kuma suka yi tutsu ganin wasu mutane ɗauke da kayayyakin gini da suka haɗar da bulo da yashi da siminti kuma waɗannan mutane ba su yi wata ba suka fara rushe wannan ƙofa ta gadan ƙaya suka fara aikin gini lamarin ne ya sanya al'umar unguwar suka yi tutsu suka hau kan kujerar naki suka kuma ce wannan ƙofa mai cike da tarihi hatta kai kusan shekaru 300 a duniya ba taɓa ganin wanda izo ya taɓa ta da zumar rushe ta ba sai yau rana tsaka lamarin da ya sanya al'umar suka hau kan kujerar naki suka kuma hana wannan aiki suka kiki kaka ga dai waɗannan matasa
sunana Musa Dauda an kawo bulo dutse da yashi da komai za su gine mana kofar gadan ƙaya to mu kuma kofar nan kakannin mu ma a gadar ta suka yi to in aka ce an rushe mana kofar gadan ƙaya to ina za mu shiga to sabuwa daban muhimmancin ta daban tsohuwa muhimmancin ta daban saboda wannan saboda 300 shekara 350 gore muka yi gaskiya ba mu yadda ba
filin inda ranka ya kokarin jin ta bakin waɗanda suke kokarin gine wannan kofa to amma dai haka mu bai cimma ruwa ba domin ku a lokacin da muka je sun tattara ina su sun ƙara gaba to amma dai filin inda ranka ya tuntubi hukumar da ke kula da ababen tarihi musamman ma ganuwa da kofofin Kano har ma daraktan hukumar ya bayyana man ta wayar cewar mu zo gobe domin dai samun cikakken bayani da ma ko su yake kokarin gine wannan kofa sannan ko filin inda ranka ya kokarin jin ta bakin ma'aikatar ƙasa da safaiyo ta jihar Kano dan jin ko tana sane wasu mutane daban suka zo za su gine wannan kofa to amma dai haka mu bai cimma ruwa ba dan haka insha Allah a biyo mu gobe za mu ji ta bakin waccan hukuma da ma ita ma wannan ma'aikata ta ƙasa da safaiyo Allah ubangiji ya sanya mu dace kafin mu je ga teburin yan talla karkashin Alhaji Aminu Bello bari shirin inda ranka ya gayyato Abrahaman Hamisu na Madina wanda shine ya leka shafin mu na Facebook ga kuma kaɗan daga cikin mahawarorin da kuka tafka a wannan shafi namu mai albarka.
Sakonmu na farko ya fito daga Muhammad Abdulhadi inda yake cewa Assalam Freedom a ganina ko da cutar lasa tana da tasiri a kowane yankin Najeriya banda yankin TV domin naman bera ya fi musu kowane irin nama a duniya kasancewar wanda na ji muryar shi a cikin masu ragadadar beraye tibu ne. Sakon Ines mai gida gyaran ya kuwa cewa hakika na tausaya wa wannan almajiri Allah ya kawo masa mafita Allah ya kiyaye na gaba. Ya kamata a ɗauki matakin da ya kamata domin kaucewa fadawa cikin irin wannan yanayin a nan gaba. Allah ya kyauta. Sakon Kabir Ismail KSK kuwa cewa tab yanzu beran ne ake yin ragadada da shi kuma a Kano za mu karkare da sakon Nusaiba Auta inda take cewa a ra'ayina mahukunta su yi ram da wannan mata tare da haramta mata kiwonta kasancewar kusan mutum shida aka ce ta ciza.
To a gaida Abrahaman masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a madalla ita kuwa gwamnatin jihar Kano ta shirya gurfanar da Professor Salman Musa Tarfa a gaban babbar kotun jiha tunda farko dai gwamnatin jihar Kano ce take zargin Professor Salman Tarfa da laifin satar kananan yara 19 kunshin zargin ya bayyana cewar kai Professor Salman Musa Tarfa namiji ne mazaunin unguwar Noman Slan a gida mai lamba 15 an samu yara maza da mata 19 a gidanka kuma bincike ya nuna cewar sato yaran aka yi dan kai safarar su dan haka gwamnatin jiha za ta gurfanar da kai a gaban babbar kotun jiha a ranar 13 ga wannan wata. Lauyan gwamnati Lamidi Abba Soran Dinki shine ya baiwa Farfesa Tarfa kunshin wannan tuhuma shi kuma farfesan ya sanya hannu a kanta. A baya dai kotun majistri mai lamba 29 ta bayar da belin Farfesa Tarfa sai dai an sanya sharadi sai babban sakatare daga gwamnatin tarayya ya tsaya masa sai dai lauyoyinsa sun garzaya gaban Honorable Justice Faruku Adamu Lawan na babbar kotun jiha mai lamba 7 domin ya sassauta wancan sharadi ko da ke da lauyan gwamnati Sunusi Maji da kuma Lamida Soran Dinki sun yi suka sun kuma roki kotu da ta juyar da roƙon zuwa babbar kotun jaha mai lamba biyu wadda ita ce za ta saurari wannan shari'a. Wakilin Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewar an kawo Professor Solomon Tarfa kotun majistiri mai lamba 29 sanye da anko a kafarsa. Allah ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu da kuma fatan jama'a za mu dage wajen ba wa ƴaƴayenmu kariya ko mu ta addu'a. A yau ne kotun majistiri mai lamba 72 ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Aminu Gabari ta bayar da ra'ayinta dangane da roƙon ba da beli da lauyoyi suka yi dangane da gurfanar da mawaƙi Muhammadu Buhari wanda aka fi sani da ƙosan waƙa. Tunda farko dai hukumar ta tafi fina-finai ce ta gurfanar da shi ƙosai bisa tuhumar ɓata suna da kuma laifin sakin waƙa ba tare da yi mata rijista ba. Ana dai zargin ƙosan waƙa da rera wata waƙa mai suna Awanki Gara. Kotun kuma ta sanya shi a hannun beli sai dai an sharɗanta cewa sai 'yan majalisar dokoki guda biyu ko daraktoci guda biyu daga tsagin shari'ar sun tsaya masa. An kuma sharɗanta cewar sai sun kawo takardun shaidar biyan haraji na shekaru uku. Wakilin namu Yusuf Nazaba Ismail ya ce an hango wasu mutane guda biyu da suke ta kaiwa da kawo a kotun domin dai a samu a bada belin wannan matashi mai suna ƙosan waƙa da ya rera wannan waƙa ta Awanki Gara. Allah ya sanya mu dace. So kuwa likitocin dabbobi a nan Kano sun ce an gano cewar kariyar nan da ta ciji almajirin nan ba ma hukaciya ba ce, har ma kuma Dr. Aminu Hanga ya ce ko da wani lokaci daga yanzu za a iya sassauta mata wajen sanya ta a hannun beli da zarar dai masu ita sun cika dukkanin sharuɗan ba da beli.
Bincike na matakin farko ya nuna dai kare bai nuna alamun yana da ciwon hauka ba, saboda haka muna sa rai in ya dan ƙara wani lokaci aka kammala bincike za a kira masu kare a danka musu kare sannan kuma a gaya musu ka'idojin da za su bi.
Kafin mu gagare filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Muhammad Isa da yake fama da lalura har ta kai mahukunta a asibitin ƙashi na Dala ke neman tsabar kuɗi naira 211 a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Har ila yau da kadai asibitin ƙashi na Dalan filin inda ranka ya karɓi takardar Salih Ismail shi ma dai da yake fama da lalura har ta kai mahukuntan asibitin ke neman tsabar kuɗi a naira 79 ɗauri a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wata ɗaliba mai suna Rahama Adamu Muhammad da ta samu gurbin karatu a kwalejin legal da ke nan Kano take neman tsabar kuɗi naira 16,000 a matsayin kuɗin da za ta registration da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya. Su ma dai wasu ɗalibai da za su fara rubuta jarrabawar JAMB da kuma NECO da WAEC sun kawo taimakon naira 15,000 suka ce a samu mara lafiya kowai a bashi domin a yi musu addu'a don sakamako ya kyau. Da fatan Allah Ubangiji ya sanya sakamakon ku ya kyau da dukkanin ɗaliban da za su ma zana wannan jarrabawa Allah Ubangiji ya ba da sa'a. Allah ya sa a rubuta a gwadaban alheri. Duka-duka kuma a nan shirin inda ranka zai diga aya a madadin madugun uban tafiya Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Abrahaman Hamisu na Madina wanda shine ya sarrafa na'ura don sadani da ku. Ni kuma Yusuf Ali Abdalla nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.